吧唧，没洋口味啊。Matasa a Najeriya na ci gaba da nuna cewa wannan karon fa da gaske suke yi a fafutukar ganin sun karbe madafun iko a zaben shekara ta 2023. Jama'a assalamu alaikum. Yanzu haka dai ana ci gaba da samun karin masu bayyana aniyar su ta tsayawa takarar shugabancin Najeriya a zaben shekara mai zuwa ta 2023. Na baya-bayan nan sun hada da gwamnan Yesom Wike na jihar Rivers daga kudu maso kudu a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP mai adawa, da kuma a jam'iyyar APC mai mulki ministan sufuri Rotimi Amaechi daga kudu maso kudu, da kuma mataimakin shugaban ƙasa mai ci yanzu Yemi Osim Banjo daga kudu maso yamma. To sai dai kuma ana ci gaba da zafafa batun baiwa matasa dama a matakai daban-daban a zaɓen mai zuwa.
Ana magana cewa a samo waɗanda shekarunsu ba su yi nisa da yawa ba. Ni bazan kira kai na saurayi ba, amma ko bazan kira kai na tsoho ba, saboda kai ya zama kamar wata gada ko kuma wata mahada wadda ke tsakanin matasa da kuma wadanda suke tsofaffi. Kusan duk wanda ke neman wannan matsayin a hali yanzu, wanda suka riga suka ambata suna nema ko wanda suka ambata sun zo suna tuntuba, ba wanda yake da ƙananan shekaru da ya kai ni, wanda shekaruna da duk ayyukan nan da nayi, duk sanin Najeriya da Allah ya bani, da duk fahimta ta hulɗa ta gwamnati da Allah ya bani, har yanzu shekaruna 56. Kuma matasan Najeriya suna cewa a kawo musu shugabanni waɗanda suka fi kusa da su, waɗanda suka fi fahimtar al'amuransu da kuma yanayin da suke ciki. Saboda duk waɗannan dalilai sun gaji cewa da Allah, idan Allah ya ba wannan matsayin, aikin nan za mu yi shi.
Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal kenan, sa'ad da yake bayyanar da aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaɓen shekara mai zuwa, inda kuma yake jaddada fafutukar da ake yi ta ganin an baiwa matasa dama domin su gwada tasu bajinta a ƙasar da yanzu haka take fama da ƙalubalen tsaro da tattalin arziki. To ko baya ga shugabancin ƙasa, a matakin jihohi ma an sami matasa da suka nuna sha'awar tsayawa takarar gwamna, kamar a jihar Jigawa da kuma jihar Sokoto, inda Sagir Dalhatu Bafarawa, matashi ɗan shekaru 38 da haihuwa, ya sai takardun neman tsayawa takarar gwamnan jihar, wanda shi ma ya ce buƙatar shugabanni masu jini a jika a Najeriya ne ya ƙarfafa masa gwiwar fitowa takarar gwamna.
Jama'a da ƙungiyoyi su ne suka haɗu suna ta kira a hito takara. Na je na samu party leaders, na samu elders, na faɗa musu ga abin da mutane ke da ƙuduri a kaina. The same ƙungiyoyi sun ka haɗa kuɗi, sun ka je sun ka sayo form na tsayawa takara, sun ka bani form na cewa gashi don Allah in cika, don suna son suna ra'ayi da ni in tsaya takara. Duk yawancinsu abin da suke cewa ga matashi mai wanda adda experience ɗin gwamnati da harkar kasuwanci na private sector, to suna gani ya kamata lokaci ne a ba matasa dama su taka tasu rawa. Amma muna son ga cewa lokacin da aka ba mu jagoranci Ministry of Environment a jihar Sokoto, ƙarshen mai girma gwamna Right Honorable Aminu Waziri Tambuwal ya ba mu dama, mun zo mu unhani da experience ɗinmu da ilimin da Allah ya ba mu gwargwado, mun ga cewa jihar Sokoto mun kawo wani sauyi akan harkar muhalli. So suna ganin cewa tun da ni ina cikin gwamnati kuma na ina koyo daga mai girma gwamna, na koyi abubuwan da ake yi, so ya kamata a ce saboda cigaban gwamnati a samu cewa ina cikin waɗanda a sahun gaba na neman wani abubuwan.
To sai dai ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta kan tasirin gwada matasa a madafun ikon Najeriya, inda ake zargin dattawa sun yi kaka gida, lamarin da kuma wasu ke ganin shine ya haifar da tarnaƙi ga ci gaban ƙasar. Amma bari mu soma da jin ta bakin wasu matasan ƙasar kan lamarin.
Sunana Comrade Imran Muhammad Tsafe. Wannan tambaya ce wadda take da amsa kai tsaye, na iya cewa tabbas lallai matasan Najeriya a shirye suke, kuma sun shirya tunkara ƙalubalen da muke ciki. Saboda duba da la'akari da cewa shi kuma matashi, yan aka ce matashi, idan zai yi zai yi, in ba zai yi ba ba zai yi ba. Dattawa, uwayenmu da kakanninmu da yannanmu sun gaza, kuma akwai abubuwan da cewa lallai tabbas kuma su kansu hands down sun tabbatar da cewa sun gaza waɗannan ƙalubalen. Wallahi babu mai iya tunkara su kai tsaye in ba matashi ba. in muka lura da uwayenmu da suka wuce na baya ko da suka mulki Najeriya mafi akasarin su duk matasa ne lokacin kuma mun ga irin rawar da suka taka da irin ci gaban da aka samu to ko yanzu in ba haka nan suka hakura suka bari matasan suka dauka ba wallahi babu ranar da za a samu ci gaba
sunana Alingwanjo daga jihar Zamfara Najeriya gaskiya halin da kasa ke ciki bana ce matasa za su iya shiga harakan zabe ba ko wani abu saboda halin da kasa ke ciki an takura mu da talauci da fargaba da abubuwa da yawa da yunwa yanda 'yan siyasan suna amfani ne da wannan suna son su yi amfani da matasan ne yasa suke tara mana talauci da yunwa da bala'i da rigingimu da suka yi yawa amma halin da kasan ke ciki yanzu duk matashin da zai ce zai iya gaskiya ba zai iya ba kawai yana hwade ne
sunana Honorable Abdulaziz Isa Silva ba kowane matashi ke da zarahi ko yake da hali ko yake da kuɗi da zai fito yanzu yayin siyasa a wannan ƙarnin da muke ciki me yasa haka ko shi ne an riga an bata siyasa an riga an bata ta da kuɗi ma da ma baka da kuɗi duk yanda kake da wani political plans kake son ka kawo gyara ko kuma kake da muruba yin gyaran ma da ma kai baka da kuɗi ko kai ba da wani bane abin kamar ba zai yi ba gare ka
To kuma dan menene injinan Tura Ashir Sharif shugaban hadakar kungiyoyin matasan arewacin Najeriya lokaci yayi da za a ba matasa dama su kuma su baiwa mara da kunya
su wayannan masu shekaru wani lokacin zakai suna kafa hujjoji da cewar wai ai ga kasar Amurka ta sa dan shekara 80 a mulki ga Italiya ta sa dan shekara 85 to abinda ba sa duba shine wayannan kasashe su sun riga sun kafu sun dade da samun shugabanci kuma sun kafa duka institutions din su sun tsaya akan kafafun su suna aiki mu kasashe irin namu da komai namu bai zauna daidai ba ba wani abu da yake tafiya daidai in ka dubi duka institutions da muke da su na tsaro na tattalin arziki na ilimi na lafiya na menene babu wanda ya zauna da gindinsa to kaje ka dauko masa mutumin da ba zai iya yi maka aiki na awa 7 ko 8 ba a rana kace shine shugaban kasa to kai ma ka san ka siyo kanka matsala dan haka ya kamata wannan lokacin haka tunda an bawa mai shekaru da yawa ya an jaraba daga da demokradiyyar nan ba sun ja shekara 8 Buhari ya shekara 8 masu manyan shekaru so da haka ya kamata a kyale masu kananun shekarun a ba su dama su yi kuma shi wannan abin shine ya dade janyo lalacewar al'umma da babba mai shekaru ya zo ya shiga cikin kannansa yana takar abu ɗaya da su to shi yasa sai al'umma ta tashi zaman to babba yaro a cikin ta so da yaro yana kallon abin da yazo yake nema babba wanda ya kamata shi ya zauna ya zama uba ya dinga bashi shawara yana tarbiyyantar shi yana koya masa abin da ya kamata yazo ya ce shi ma nema yake da shi da shi to kaga an samu matsala so da haka mu muna goyen bayan su masu shekaru daga 40 zuwa 60 din nan 65 su tashi tsaye su hada kansu su nemi shugabanci ne kuma in sun karbi mulkin nan su yi wa mutane adalci su yi abin da ya kamata kar su za su shiga wadda tafiya yadda aka saba tafiya ana gwamnati ta sharholiya
masu fashin baki ciki har ma da ku kun yi tunana ta irin mawuyacin halin da Najeriya take ciki a halin yanzu tabarbarewar tsaro kuma bayan tattalin arziki da dai sauransu anya kana ganin matasa za su iya fuskantar wannan kalubalen idan aka ba su dama a yanzu
tabbas irin mutanen da suka fito akwai masu daga cikin masu karanan shekarun akwai waɗanda suna da gogewa da iyawar da sanin ya kamata da za su iya shugabancin kasar a yanzu kuma suna da ƙarfin jini da ƙarfin kwakwalwa da ƙarfin tunani da kuma suna da lokaci da za su iya tsayawa su yi aiki na awa 10 ko zuwa awa 20 a rana domin a ga an dawo da kasar kan tafarki na daidai duk shugabannin da ake yabawa sun taka wata rawar gani a Najeriya ka duba shekarunsu a lokacin da suka yi shugabancin tun daga kan marigayi Abubakar Tafa Balewa ka duba shekarunsu a lokacin da suka yi shugabancin irin nasarorin da suka samu sannan ka duba ta waɗannan masu shekarun da yawa da aka zo aka fara bawa nan wannan zango zaka ga cewa za ka ga bambancin kilale gashi ana ganin su
anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri Godiya ga wakilin sashen Hausa Muhammad Nasir. Jimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.